This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31 da 49.60, sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da Saroniya da Fara'a, Numat da Lol da kuma Niya muryar Arewa. Kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashin hausa.com ko kuma boa.com. Jama'a, assalamu alaikum, barkanmu da asuba. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Salihu Garba da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin da safiyar yau Litini. Kafin ku ji abinda shirin namu ya kunsa, ga kanun labarai.
Shugabannin Amurka da Jamus sun ce takunkumin da aka kakabawa ƙasar Rasha ba za a karo da shi ba yanzu. Sojojin Iraki sun ƙara dannawa zuwa garin nan na Beji jiya Lahadi, mai matatan man fetur da ke hannun ISIS. Hararen da Saudiya da ƙawayenta suka kai kan babban birnin Yemen jiya Lahadi sun yi sanadiyar mutuwar mutane 44.
To, kanun labaran kenan. A fannin rahotanni kuwa, za a ji cewa wani ɓangare na 'yan jam'iyyar APC da ke Majalisar Wakilai ya gaya wa jam'iyyar cewa ɗauki ɗora fa bai saɓuwa.
Kun ce ba za ku sa baki ba, to me yasa ku zo ku sa baki? Sannan ana fafar gora na tafiya ce? Ai, duk wanda ya fafe ta dole ya sha ruwan da tace.
Kuma yau fa take ranar teku ta duniya baki ɗaya.
To, shi teku kamar zuciya ne mai buga jini a jikin bil'adama da kuma duk wani yanayi na duniya.
Za kuma ku ji cewa yayin da matar shugaban Najeriya ke tura kayan agaji ma waɗanda harin bom ya rutsa da su a Yola, hukumomin asibiti na yekuwar buƙatar gudumawar jini. Sannan kamar kowace ranar Litini, Ibrahim Alfa Ahmad na tafa da shirin Ciki da Gaskiya, inda a yau za a ji ci gaban kace na can da ake yi kan wurwurin da ake zargin an yi kan diyar wani katafarin fili a Bauchi. Yanzu kan a gyara zama a sha labaran duniya tukunna.
Shugaban Amurka Barack Obama da shugabar ƙasar Jamus Angela Merkel sun ce takunkumin karya tattalin arziki da aka kakabawa Rasha ba za a karo da shi ba. Kafin a yi wannan sassauci, sai Rasha ta aiwatar da yarjejeniyar da aka cimma ta na tsagaita wuta a faɗan da sojojin Ukraine da 'yan tawaye masu samun goyon bayan Rasha suke yi a gabashin ƙasar ta Ukraine. Shugabannin Amurka da Jamus sun gamu ne a taron ƙasashen duniya da suka fi ƙarfin masana'antu da ƙarfin tattalin arziki a duniya da ake kira G7 da ake yi yanzu a Bavarian Alps cikin ƙasar Jamus. Ƙasashen sun sake hana shugaban Rasha Vladimir Putin kasancewa a taron, haka ma suka yi masa bara, sun ɗauki mataki ne saboda mamaye yankin Crimea daga ƙasar Ukraine da Rasha ta yi, ta kuma haɗa shi da tata ƙasar. Fadar White House ta ce shugabannin Amurka da Jamus sun amince da ɗorewar takunkumin har sai lokacin da Rasha ta aiwatar da yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma a watan Fabrairu da kuma mutunta Ukraine a matsayin ƙasa mai zaman kanta. Angela Merkel ta faɗawa kamfanin yaɗa labarai na ARD cewa kada ma Rasha ta yi kusa da taron G7 saboda take-takenta a Ukraine. Ta ce akwai shinge tsakaninsu da ƙasar Rasha, kuma bata san yadda za a kawar da shingen ba cikin ɗan ƙaramin lokaci. Kafin su soma taron, sai da Angela Merkel da Mr. Barack Obama suka gana a keɓe a wani gidan cin abinci na jama'a da ke ƙauyen Alpin, inda ta kira Amurka abokiyar Jamus, shi kuma Barack Obama abokin ƙwarai.
To, sojojin Iraki sun ƙara dannawa zuwa garin nan na Beji a jiya Lahadi, inda matatar man fetur yake a ƙoƙarin ganin sun sake ƙwato yankin daga hannun ƙungiyar na mai da'awar kafa daular Islama ISIS. Majiyar gwamnatin ƙasar ta ce sojojin na gwamnati sun samu damar kafa sansaninsu a arewacin ƙasar a yammacin jiya. A shekarar da ta wuce, sojojin gwamnatin sun samu damar ƙwace wannan yankin kafin daga baya ya kubuce masu ya koma hannun 'yan ƙungiyar ta ISIS. dama kungiyar ta ISIS ta mayar da hankalinta wajen ganin ta kwace sassan nan guda biyu dake Iraki da Siriya masu arzikin mai domin samun kudin shiga da za ta yi amfani da shi wajen fadada karfinta a kasashen biyu duko da matsanancin farmakin da take fuskanta daga sojojin kasashen biyu da sojojin sa kai na kurdawa da yan tawayen Siriya da sojojin taron dangin da Amurka ke jagoranci. Sojojin da Amurka ke wa jagorancin sun kai farmaki har sau 11 a Siriya inda suka mayar da hankali kan Kobani da kuma inda kungiyar ke da karfi wato Raqqa. Dama waɗannan hare-hare har sau 11 an shirya su ne musamman domin arewacin Iraki daura da Beji da Sinjar da kuma Maktubur. Yanzu haka an shirya shugaba Obama na Amurka zai gana da Prime Minister ƙasar ta Iraki Haidar Al-Abadi a bayan fagen taron ƙasashen nan guda 7 masu arziki wanda ake farawa yau Litini a ƙasar Jamus. Tattaunawar za ta mayar da hankali ne a kan yakar ƙungiyar ta ISIS da ake yi.
To kada dai a manta labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa daga birnin Washington DC. Hare-haren jiragen sama da Saudiya da ƙauyayenta suke kai kan babban birnin Yemen jiya Lahadi sun yi sanadiyar mutuwar mutane 44 da suka hada da fararen hula. Hare-haren sun faru ne mako ɗaya kafin a soma tattaunawa tsakanin ƙungiyoyin siyasa da ke gwagwarmaya da juna da nufin kawo ƙarshen rikicin. An auna hare-haren ne a kan headquarter rundunar sojojin Yemen a birnin Sana'a da yanzu ke hannun 'yan tawayen Houthi. Kasar Saudiya ta fara kai harare ne a kan mayakan Houthi a ƙarshen watan Maris bayan da 'yan tawayen Houthin suka hambar da shugaban ƙasar Abdel Rabu Mansur Hadi, lamarin da ya sa ya arce daga birnin zuwa Riyadh inda yanzu yake gudun hijira. A wata sabuwa kuma Majalisar Ɗinkin Duniya ta shirya taron tattaunawa da duk waɗanda lamarin ya shafa ranar 14 na wannan watan a Geneva da nufin samu bakin zaren warware rikicin. To sai dai tun lokacin da rikicin ya fara, duk kokarin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi na tsagaita wuta da ya cimma da kushima zaman lafiya ya citura. Rikicin siyasar da ya fara ne tsakanin jami'iyu daban-daban kafin ya rikide ya zama na nahiyar gaba daya.
To wani sabon bincike game da canjin yanayi ya nuna cewa kusan kashi 80 cikin 100 na jama'a na nuna damuwarsu game da tasirin wannan lamarin, kuma suna fatan kasashen duniya su yi hubbasa wajen ganin sun magance shi. An tattara ra'ayoyin mutane ne daga kasashe 79 na duniya wanda wata kungiya ta kira ra'ayoyin mutanen duniya game da canjin yanayi da makamashi. Mutane 10,000 ne suka taru a lokaci guda amma a wurare daban-daban domin tattauna wannan batu na canjin yanayi, inda kuma suka kididdige ra'ayoyin jama'a. Waɗanda suka shirya wannan sun ce shi ne irinsa na farko da aka taɓa samarwa a duniya game da wannan batu na canjin yanayi. Daga cikin ra'ayoyin da aka tattara, kashi 79 cikin 100 sun nuna damuwarsu game da tasirin canjin yanayi ga bani adama, yayin da kashi 71 cikin 100 suka kuma nuna cewa Majalisar Ɗinkin Duniya kusan bata ma taka rawar gani ba game da matsalar da wannan canji na yanayi ke haifarwa. To labaran duniya sun zo muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kamar yadda kuka ji, yayin da ake shirin zaben sabbin shugabannin Majalisar Tarayyar Najeriya, wani bangare na 'yan APC a Majalisar Wakilai ya ce bai goyon bayan tsaida Femi Bajabiyamila a matsayin ɗan takarar kakaki Majalisar Bahamayya. Don haka dole ne fa a buga da shi da Yakubu Dogara a zaben na gobe. Daga Abuja ga wakilinmu Nasir Adamu Ilka.
I'm running for the office speaker.
Yakubu Dogara ke alwashin kama turban nasarar zama kakakin majalisar wakilai. Dogara dai da yayin nasarar samun wasu NPDP da ke mara masa baya, ya ce zaben cikin majalisa ne kawai ranar Talata in Allah ya kai mu zai sa ya amince da sakamakon.
Idan har aka samu ba zaman lafiya majalisa ana fada ana zaman kare da kyanwa, to fa haka din ba za ta samu ba. A bar majalisa su fidda shugabannin su. Idan haka din yayyo kamar yadda shi shugaban kasa ya fada, za a sami majalisar da za ta taimaka mishi wajen sauraya rayuwar mutane.
Yan majalisar irin su Ustaz Yunus da Aminu Shagari na ganin matakin nasu ba bijire wa APC bane.
Kuma jama'a duniya za su yi mu dariya, yaushe za a yi amai a lashe? Kun ce ba za ku sa baki ba, to me yasa ku zo ku sa baki? Sannan ana fafar gorara na tafiya ce? Ai duk wanda ya fafeta dole ya sha ruwan da tsaci.
Ya kamata in an ba albasa a zamba yalo, in an dauki wani mukami an kai wani bangaren kasan nan, ya kamata a duba sauran bangarorin nan guda shida su ma a basu.
Yanzu dai za a sha ta daga tsakanin dan takarar jam'iyyar Amin Lawan a majalisar dattawa da Bukola Saraki a Yannaki. Haka nan sai Femi Bajabiya Mila mai goyon bayan jam'iyyar a takarar kakakin wakilai da Yakubu Dogara a bangaren Yannaki. Nasura da Malika Yamirar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida El Hikaya daga batun siyasa kuma sai na tsaro da lafiya, inda asibitin da aka kai waɗanda harin bom na Yola jihar Adamawa ya rutsa da su ke kukan rashin isasshen jini, yayin da matar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari wato Aisha Buhari ta aika da gudunmawa.
Na ji ciwo kafa na wuya na kaina, gwamnati ta tsaida wannan abun cikin gaggawa.
Malam Abdulkarim Adamu kenan, ɗaya daga cikin wadanda tashin bom na Yola ya shafa, yayin da yake mika godiyarsu ga uwar gidan shugaban kasa Hajiya Aishatu Buhari bisa tallafin da ta aika musu. Hajiya Zainab Murtala Yako, uwar gidan tsohon gwamnan jihar Murtala Yako, ita ce ma tawakici matar shugaban kasar.
Matan shugaban kasa ta First Lady mu Hajiya Aisha Buhari, ita ta turo mu tana yi muku addu'a, duk wanda suka ji ciwo Allah ya ba ku sauki, kuma wayannan goma-gomai da ake ta yi insha Allah ki kwanan nan za su iya kokari ku ga cewa an daina. Ta turo ni kuma in ba ku dan taimako a sayi magani.
Tun farko da yake karbar tawagar matar shugaban kasar, shugaban asibitin kwararru ne Yola Dr. Bala Saido ya ma buƙaci jama'a ne da kai gudunmawar jini.
Gaskiya muna buƙatar abubuwa da yawa, kayan dressings, infusion, blood transfusion sets, mun samu donations an kakka mana, to amma ba za a ce ya ishe mu ba.
Alhaji Ibrahim 86 da ke zama mataimakin shugaban 'yan kasuwa na Shira Arewa ya bayyana irin matakan da suke ɗauka a yanzu.
Akalla 'yan kasuwa waɗanda muka tabbatar da mun yi asarar sun kai mutum 35 banda wanda suke asibiti. Sunan matakin da muka ɗauka yanzu muna kan meeting daban-daban da jami'an tsaro da sauran wasu hukumomi.
Ibrahim Abdul Aziz, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
To wannan haka yake, a kuma gaida Ibrahima. Kamar yadda kuka ji, yau ce zagayowar ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don jaddada muhimmancin teku ga rayuwar ɗan adam. Don haka na tuntuɓi wani ɗan rajin kare ruwaye da tafkin Chadi mai suna Malam Ishaya Buba Bajama da ke garin Bauchi, wanda na fara da tambayarsa muhimmancin wannan ranar, sai ya ce:
wannan rana na teku an ware shi ne saboda a sami lokaci a zauna a dubi menene ma'anar teku a rayuwar ɗan adam, a harkar tattalin arziki, mu dubi menene halin da teku ke ciki na gurɓatar ita tekun, da kuma duban yaya ake amfani da tekun nan, ana yi don ya ci gaba da ɗorewa wajen biyan buƙatar duniya da ɗan adam gaba ɗaya, ko kuma ana yi kaman gobe kasuwa kawai ana neman a hallaka komi da komi, da kuma matsalolin tsaro. Saboda kan teku din akwai waɗanda ake kira pirates, sau da yawa suka kai hari da sauransu.
Wato Malam Isha, idan na fahimce ka, teku na da matuƙar muhimmanci, don haka nan ko za ka zayyana mana muhimmancin teku ga ɗan adam?
To shi teku yana nan kaman matsayin zuciya ne mai buga jini a jikin bil'adama, ko kuma kowane rayayyen dabba mai jini, da kuma duk wani yanayi na juyawar duniya gaba ɗaya, ko rani za a yi ko damina ko menene. Kuma shi teku yana ɗauke da rayayyun halittu
da yawa da ke bada abinci, da ke bada magunguna, da ke kuma taimakawa ainihin yanayin rayuwa. Akwai yanayi na tafiye-tafiye, yanayi na tsaro, yanayi na kowane yanayi ana amfani da teku. Kuma an ka duba ma ruwan sama da sauran abubuwa da ke da dangantaka da ruwa, duka za ka samu suna da ainihin makomarsu daga teku ne.
To da haka nan, tunda ike kana ɗaya daga cikin fitattun 'yan Najeriya da suka yi ruwa da tsaki wajen ganin cewa an kare albarkatun ruwa musamman ma na tafkin Chadi. To a zan so mu taɓo wannan batu, tunda ike tafkin Chadi babu kamar sa a arewacin Najeriya. Shin a mecece makomar wannan tafki na Chadi?
Shi makomar tafki na Chadi, kamar yadda duniya ta sani, dama ta same barazana mai ƙarfi saboda irin bushewar da take yi na dogon lokaci, wanda yawansa duk yana ta raguwa. Kogunan da ke shayar da ita daga sarari ne haka suke shayar da ita, to ƙarfinsu yana ta raguwa saboda canjin yanayi na dogon lokaci. Ganin haka shi yasa ƙasashe da ke kewaye da tafkin Chadi waɗanda ke amfana da shi suka haɗa kai na ya kamata a ƙarawa wannan tafki mashigin ruwa. Daga Central Africa aka yi ta ƙoƙarin a samu a ƙeta ainihin kogi na ɗan adam wanda zai juya akalan wasu koguna masu ƙarfi da za su ci gaba da bada nasu gudunmawa wajen farfaɗo da ƙarfin ruwan tafkin Chadi.
To Malam Ishaya, wacce shawara zaka baiwa gwamnatin Najeriya dangane da muhimmancin kare gabar Lagos daga barazanar da tekun Atlantika ke yi da kuma yadda ake samun matsalar kafewa na tafkin Chadi?
To wannan yana cikin ainihin matsalar da duniya gaba ɗaya take fuskanta. In ka dubi irin iskar da ta kada ko a cikin America inda kuke kwanan baya, ya wuce yadda hankali ke karɓarsa kullum. So dole kasashe kamar Najeriya wajen sashen bakin teku na Atlantika da ke Najeriya, dole a yi kafa-kafa da irin gine-ginen da ake a bakin tekun, kuma a ɗauki matakai na kariya.
Haye sama ruwa ƙasa ruwa,
haye sama ruwa ƙasa ruwa,
haye sama ruwa ƙasa ruwa,
haye sama ruwa ƙasa ruwa.
Wannan haka yake. To sai a bi mu a shirin hantsi don jin ci gaban wannan hirar, wadda za ta taɓo fa'ida ko rashin fa'idar yashe kogin Niger da kuma ƙara tsawonsa a arewacin Najeriya. To yanzu bari mu koma gefe guda, Ibrahim Alfa Ahmad ya gabatar mana da shiri na gaba.
A ciki wani program na koyi ciki da gaskiya, ana maganan ɗaukan fili da kuma biyan diya da yadda ake kama sunanmu ƙarara a fili. A matsayinmu na ma'aikata, ba kanmu muke wa aiki ba, gwamnati muke wa aiki. So don haka kama suna a cikin hirar da kuka yi da su shine ba mu ji daɗi ba.
Mu fa gwamnati ta mana adalci, wasu ne kawai suke so su yi amfani da sunan gwamnati su mana kifa kwando akan haƙƙinmu, shine abin da na gaya musu.
Jama'a assalamu alaikum. A makon jiya, wani mai suna Buhari Ibrahim Bello ya shigo wannan zaure, yana bayyana kuka kan yadda gwamnatin jihar Bauchi ta karɓi filayensu da na wasu domin sanya shi a cikin wani ɓangare na makarantar koyon harbi ta hukumar SSS. Abin da ya sanya shi ƙorafi kuwa, kamar yadda ya bayani, shine rashin adalcin da ya ce wasu jami'an ma'aikatar ƙasa ta jihar Bauchi sun yi musu wajen biya, domin su suka mallaki fiye da kashi 50 cikin 100 na filayen da aka ce za a biya miliyan 31, to amma su sai aka ce miliyan 2 da wani abu kawai za a biya su. Kan wannan batun za mu ci gaba. To a bayan wannan shiri da muka yi a makon jiya, jama'a hukumar SSS sun gayyaci shi Buhari da sauran waɗanda yake wakilta, watakila ko domin barazanar da ya ce mataimakin daraktansu ya yi masa. Sannan ma'aikatar ƙasa ta gayyace su ita ma. Ba mu da wani labari na abubuwan da suka tattauna kai, to amma kuma za mu ji ta bakin jami'an ma'aikatar ƙasa kan tattaunawarsu a can game da batun filayensu. Wannan kenan.
Sunana Kani Abubakar Fago, ni ne faminin sakatare na ma'aikatar ƙasa Saviyo da gidaje na jihar Bauchi. A matsayin mu na ma'aikata, ba kanmu muke wa aiki ba, gwamnati muke wa aiki. So dan haka kama suna a cikin hirar da kuka yi da su shine bamu ji dadi ba. Aiwa, Bauchi State Government muke wa aiki.
Idan mai sauraro ya tuna, ni ne na jero sunayen waɗannan jami'ai 20 mu na makon jiya domin takaita lokacin da shi wanda ya kawo kukan ya dauka yana jero su.
Abunda ke tafe da ni wato akwai wani rashin adalci ne da wasu suka mun a gwamnatin jihar Bauchi.
Suwa yake nan?
Shine commissioner na Ministry of Land Ibrahim Aminu Yashi da permanent secretary Abubakar Kanifago da director Ahmad Zakar Kafil Lemo da head of valuation Ahmad Aliyu Arwa su ne suka mun wannan rashin adalci.
To Buhari kenan ta bakin sa. Haka kuma a tattaunawar mu ta farko da waɗannan mutane, kakakin nasu ya bayyana dalilan da suka sa shi baya ganin laifin gwamnati, laifin waɗannan jami'ai yake gani duk da cewa suna aiki ma gwamnatin jihar Bauchi ne.
Mu fa gwamnati ta mana adalci, don da aka je aka auna wurin ta yi approving a biya mu, mu iya adalci ta gawa mana. Wasu ne kawai suke so su yi amfani da sunan gwamnati su mana kifa kwando akan haƙƙinmu, shine abin da na gaya musu.
To abin da ya wakana kenan na game da batun ambaton waɗannan jami'ai ko sunayensu. Bari mu koma ga batun waɗannan filaye da kuma dalilan da suka sa waɗanda ke da fiye da rabin filaye za su samu ƙasa da kashi 10 cikin 100 na kuɗaɗen da aka ware na biyan diyya. Ita kuma mai ƙasa da rabin filayen za ta samu sanarwa da kashi 90 daga cikin 100. Bari mu faro da daraktan filaye na ma'aikatar da kuma bayaninsa kan yadda aka yi wannan lissafi. Da alamun shi ma dai bai ji daɗin ambaton sunansa da aka yi a cikin wannan shirin ba.
Jama'a assalamu alaikum, sunana Ahmad Zakari Kafin Lemo, nine director lan na da kasar ma'aikatar kasa da tafiyo ta jihar Bauchi. To ranar Litinin da safe misalin karfe 6 lokacin da VOA take na ta program, sai na farka na bude radio, sai na ji ana ta faɗa a ciki wani program na koyi ciki da gaskiya, ana maganan daukan fili da kuma biyan diya da yadda ake kama sunan mu karara a fili. To shi wannan case din a zahirin gaskiya yana gaban kotu, to amma ina so dan yi maka bayani irin yadda ake daukan fili din da kuma har aka zo ga wannan gaba din. To na farko dai na yi mamakin da naji irin wannan al'amari, don ban taba tunanin zan ji irin wannan kirar daga bakin irin wannan mutane din ba, kawai sai naji ta kwatsam. To abun da ya faru shine filaye sai suka zama akwai kashi biyu. Akwai wasu filaye da wanda an ga wata mata da take sayan filaye take sayarwa, ta saya ta yayyanka kusan shekara biyu, kuma masu wanda suka saya din sun yi taking possession, wato ma'ana sun je sun kakkafa LL, sun yi alamomi sun nuna cewa fili nasu ne. To mu bisa al'ada idan za a dauki wannan fili, za a dauki fili domin overriding public interest, wato kuma za ta dauki fili, dama in za a auna akan inviting din sarakunan gargajiya da wakilan SS da wakilan 'yan sanda da State Development Board da kuma mutanen local government. Stakeholders kenan wanda kuma duk an yi inviting din su. Aka zo aka zagaya aka kiyasa aka kirga bishoyin nan aka auna filayen nan, kowanne mutum aka san iya nasa. To ita wannan mata ta sai filin ta yayyanka, ta riga ta sayar wajen shekaru biyu ma da suka wuce
kafin su wayannan
kenan. To da aka yi haka sai aka ce to yanzu ita tana biya tunda ta riga ta sayar wa mutane akan 55,000 ne. To sai a kirga yawan flotanta da yawan mutanen da suka saya, sai a mayar musu kudin su kawai baki alaikum.
Sai sai kudin ma an ba ta biya mutanen da yake ta sayar musu.
Din har yanzu ma dai ba a biya ba, kuma abin nake so in ga maka. Yana hannun gwamnati. To idan muka dauka akai wannan kiyasi, muka kaiwa gwamnati ya ba da approval, due process ta certify. Muka zo muka tura treasury domin a biya su kudi. To ka san saboda halin da ake ciki, abin sai dauki lokaci wajen shekara kusan biyu ma yanzu kenan. Ko kuma an shiga mata uku ba a biya su kudin ba. Ni karan kaina an dauki gurin ma lokacin ma ni ban zama ma darakta ba, saboda haka ni ban san mutanen ba, sai lokacin da suka zo suna bin ainihin neman hakkin su na.
Wato ita wannan mata za ku ba ta kudin ne, ita kuma ta biya
mutanen ta, ita ke da record na saye da sayarwa. Za aka zo aka yi zama da ita akan cewa ta biya ta san mutanen ta, dan kada wani ya zo ya claim din kudin wani mutum sama da 250, mu ba mu san su ba, amma ita suka ce fili a gurin ta san su. To ita ce aka ta ka dauke ne za ta biya su kudin su, nan biya ta kudi ta biya su. To a zuwa yanzu dai gwamnati ta biya 1/3 na wannan kuɗin, aka kira su zo su karɓi kuɗi. To wasu daga cikin su sai su ga su abin da suka samu ya gaza musu, ko kuma filaye nasu tunda ba a yanka ya zama flote ba, suna so a ɗauka kamar yadda aka ɗauki na wannan mata, su ma filayen su ya zama flote. To kuma mu ka'ida aikin mu ta ce mana haka.
to akwai bambanci tsakanin filinta da nasu?
Akwai bambanci tsakanin filinta da nasu, akwai bambanci. Filayen su goriki ne, ba sai yanka ba. Ita kuma ta yanka ta sarwa mutane, ka je da al'amari yake.
Daraktan filaye kenan na ma'aikatar ƙasa ta jihar Bauchi, Ahmed Zakar Kafin Lemo. To shi ma babban sakataren ma'aikatar Kani Abubakar Fago ya ce waɗanda suke wannan ƙorafin ba su gamsu da abin da suka ga an ba su bane, shi yasa suka tunkari wannan fili na ciki da gaskiya da batun nan.
Kai ta oke yadda suka faɗa haka ne, kuɗin su 31 million which is the government they approving. Part payment din da ta biya na 10 million an biya su kuɗin su gaba ɗaya su zo su karɓa. Renawa suka yi suka ce su ya kamata a ba su fiye da haka. So tunda suka rena wanda kuma suke da niyyar karɓa, tunda dama ba su kaɗai bane, yayin muka ce to su zo su karɓa, sun zo sun sa mana hannu a bocha, an biya su kuɗin su, bochar gwamnati tana nan a ajiye. So ba wani abu ne boyayye ba, ba wani abu ne na rashin gaskiya ba, abu ne na aikin gwamnati, kuma mun yi aikin mu bisa ga yadda doka ta tanada ta ce mu yi. Amma dai magana da nake gaya maka shine wannan case din yana kotu, shine zai hana in bude maka yadda magana take dalla dalla, domin mun san contempt na court, wanda in ka zulfafa magana to sai kai laifi.
To na samu labarin ma ya kunyi wani wata yar gajeruwar zama da su wa'annan masu korafi din.
So bayan kun yi hira watakila ba su zan ka'idar aiki ba yadda muka zata, tunda yan kasuwa ne. So su kansu bayan lokacin sun yi wannan hukumar FSS sun neme su, mu ma sun neme mu, mun yi bayani, sun yi bayani, kuma gaskiyar magana kusan ce duk mun fahimci juna da mu da su. Su sun gane yadda suke kuskure, mu kuma daga bangaren mu roƙo suke yi gwamnati ta yi musu adalci, ta sake duba matsayin filayensu. Sake duba shine yadda su saya suke a gun wasu. Gwamnati kuma in ta zo ɗauka ba ta tunanin cewa ka saya kaza don haka ba za ta baka riba, tana da rate ɗinta wadda haka take biya. Yawwa, so ba lalle ne in ka saya kaza sai an biya ka kaza ba, akwai doka. To so sun zo dai sun gabatar da dalilansu na cewa abin da ya faru ne ya musu ciwo. So gaskiya babu wata hanya dan kawai su bi wannan tsarin. To daga ƙarshe dai kusan in ce maka mun an daidaita magana, na tabbatar da cewa an dauki matakin da ban ce kusan ya zo ƙarshe za a warware.
To ba mu dai san ko an warware ko kuma za a warware din ba, domin akwai wani abu da ya sa waɗanda suke wannan kuka tun farko yanzu suka gwammace su rufe bakinsu. Masu sauraro, duk abin da ya motsi ko kuma ya kasa yin motsi game da wannan batu, ku kasance da mu, za ku ji shi. A madadin Abdulrahman Muhammad da ya taimaka ga wannan shiri namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed ne ke cewar mu huta lafiya.
To a gaida mai ƙahon karo babba, yanzu kuma ga Salihu Garba ya dawo da labaran duniya amma a takaice.
Shugaban Amurka Barack Obama da shugabar ƙasar Jamus Angela Merkel sun ce takunkumin kare tattalin arziki da aka kakaba wa Rasha ba za a kawar da shi ba yanzu. Kafin a yi wani sassauci, sai Rasha ta aiwatar da yarjejeniyar da aka cimma na tsagata faɗin da sojojin Ukraine da 'yan tawaye masu samun goyon bayan ita ƙasar Rasha ɗin suke yi a gabashin ƙasar ta Ukraine. Sojojin Iraki sun ƙara dannawa zuwa garin nan na Beji mai matatan man fetur.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma da hantsi ku sa mu sake shigowa da wani sabon shirin. Kafin mu yi sallama da ku, muna miƙa saƙon taya murna ga iyalan marigayi Sarkin Zakara, Malam Ibrahim Hamidu da Malam Shu'aibu Na'ibi Zakara, ƙaramar hukumar Ningi jihar Bauchi, saboda aure da 'ya'yansu Tijjani Shu'aibu da Maryam Muhammad ɗan Larai ranar Juma'a a Zakara. Allah ya bada zaman lafiya da albarkar aure, amin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma Salisu Garba wanda ya tayani gabatarwa da wanda ya bada umarni CD da kuma injini mu na wannan lokacin, wato Jin Haman, ni na ku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai da hantsi.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.